This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Haka kuma masu na'urar computer suna iya kama tashar kai tsaye a duk lokacin da suka so yin hakan akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku wannan shirin na yau Talata 2 ga watan Yuni. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Ibrahim, ba mu kanu labarai.
China ta ce wani jirgin ruwan jigilar matafiya dauke da mutane sama da 450 ya nitse da daren jiya Litini a yankin Hubei na tsakiyar kasar. Fadarar shugaban Amurka ta White House ta cecaki majalisar dattijai saboda kasa cimma jituwa kafin karewar wa'adin dokar baiwa hukumar leken asiri ta NSA damar tattara bayanan wayoyin da Amurkawa ke bugawa. Sannan hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewa mutane da dama za su fuskanci matsanancin karancin abinci a Najeriya da yankunan da ke kewaye.
To an gaishe ka Ibrahim, kanu labaran kenan. Sanata Ali Ndume daga jihar Borno ya ce na da kwarin gwiwa na yaki da Boko Haram da gwamnati za ta fara.
Masu aiki suna wani wuri daban, masu bada umurni ko kuma command suna wani wuri daban.
Gobe ne idan Allah ya kai mu shugaba Buhari na Najeriya zai kai ziyara ta farko a jamhuriyar Niger. Ko me an kasance cewa?
Abinda muke huwata da su wa'anga ƴan Boko Haram da suka shama al'umma kai. Su yi mun maganin su, Allah ya yi mun maganin su.
Siko tsohon shugaban Najeriya General Gawan ya ce a daina batance gwamnati mai shudewa.
Ko a lokacin mu ma ba fadi irin wayannan abubuwa ba.
Sannan zamu kawo muku shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustafa Sokoto, amma fa duk waɗannan sai ku yin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. China ta ce wani jirgin ruwan jigilar matafiya wanda ke kokarin ratsa kogin Yangtze dauke da mutane sama da 450 ya nitse da daren jiya Litini a yankin Hubei na tsakiyar kasar. Bayanan farko-farko da aka samu daga kamfanin dillancin labaran China na Zhenhua basu wadatar ba. Kafar labaran ta ce jirgin mai suna Dongfangjing, wato tauraron gabas, ya taso ne daga Nanjing zuwa birnin Chongqing na kudu maso yammacin China. Take dai babu bayanai kan waɗanda abin ya rutsa da su. Kafar labaran ta Xinhua ta ce an ceto captain ɗin jirgin da babban injiniyan, kuma dukkansu sun ce cikin ƙanƙanin lokaci jirgin ya tuntsire sanadiyar abin da kafar labaran ta kira mahaukaciyar guguwar ruwa. An tsamo mutane 8 daga cikin ruwan yayin da ake kokarin kai dauki da safiyar yau Talata. Rahoton ya ce iska mai karfi da kuma ruwa kamar da bakin kwarya sun kawo cikas ga yunkurin ceto mutanen. Kamfanin dillancin labaran ya ce Premier Li Qiang da kansa ne zai isa, wato ya sa ido kan ayyukan ceton, kuma tunda safiyar yau Talata ya kama hanyar zuwa wurin ayyukan ceton tare da tawagar ayyukan ceto daga babban kwamitin kasa.
Fadar gwamnatin, fadar shugaban Amurka ta White House ta cikin majalisar dattijai saboda kasa cimma jituwa kafin karewa wa'adin dokar baiwa hukumar leken asiri ta na'urar NSA damar tattara bayanan buga waya da Amurkawa ke yi. Mai magana da yawun fadar White House John Ennis ya ce wannan dambarwar da aka yi a majalisar ta jefa Amurka cikin wani haɗari na babu gaira babu dalili. Ya ce gasa cimma matsaya da majalisar dattijai ta yi kan dokar kishin ƙasar da aka kafa bayan harin ta'addancin 11 ga watan Satumban shekarar 2001, wanda wa'adin aikin ta ya ƙare, ya yi illa ga yadda jami'an tsaron ƙasa za su iya kare ƙasar. Ya ce yanzu babu muhimman bayanai da ake buƙata. To sai dai majalisar na iya amincewa da wani samfurin dokar da aka mata kwaskwarima cikin 'yan kwanaki masu zuwa game da tattara ɗimbin bayanan wayar da ake bugawa. Masu goben tattara bayanan da 'yan Republican da 'yan Democrat a majalisar sun ɗora laifin dambarwan ne a kan Sanata Rand Paul mai niyyar takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin a shekarar 2016 karkashin jam'iyyar Republican.
Hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewa mutane da dama za su fuskanci matsanancin karancin abinci a Najeriya da yankunan da ke woye saboda yawan guje-guje da suke yi sanadiyar mayakan Boko Haram. Hukumar ta abinci ta duniya ta ce mutane kusan rabin miliyan na fuskantar matsalar abinci a Najeriya da makwabtan kasashe. Ta ce a jamhuriyar Nijar da Kamaru, rashin abinci mai gina jiki ya zarce kashi 15 cikin 100, wanda shine mataki mai tsanani, ta yadda wasu wuraren ma da ke kusa da kan iyakar Najeriya ke fama da karancin abinci mai gina jiki da kashi 35 cikin 100. Tashi-tashin hankulin da mayakan Boko Haram suka haddasa a arewa maso gabashin Najeriya sun tilasta mutane sama da 200,000 gudu zuwa makwabtan kasashe na Nijar da Kamaru da Chadi, kuma waɗanda suka rabu da muhallansu sun ƙaru ta yadda a ƙasar Kamaru kawai ma suka kai 100,000. Mai magana da yawun hukumar ta abinci Madan Adel Sarkozy ta ce rashin abinci na shafar yankin baki ɗaya. Shirin na samar da abinci na Majalisar Dinkin Duniya ya ce burinsa shine samar da abinci ga mutane kusan 400,000 a kowane wata, don haka yana neman dala miliyan 40 zuwa ƙarshen wannan shekarar. Shirin ya ce cikin watanni biyu da suka gabata, rabin mutanen da ya so ya taimaka musu ne kaɗai ya iya agaza musu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mayakan kungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ISIS sun tuka wata mota shake da baban mai zuwa wani sansanin yan sandan Iraki a jiya Litini, suka halaka mutane akalla 37 tare da raunata wasu da dama a cewar jami'an tsaron Iraki. Harin kunar bakin waken wanda aka kai Samare arewa maso gabashin birnin Bagadaza, kuma arewa da birnin Ramadi da ke hannun ISIS, an auna shi ne akan jami'an tsaro, kuma ya janyo tarwatsa tsayuwar wani wurin ajiyar makamai. Sojoji da sauran mayaka na amfani da sansanin ne a matsayin wurin shirya hare-hare kan 'yan mayakan na ISIS. Sojojin gamayya da Amurka ke jagoranta sun ci gaba da kai hare-haren jiragen sama tsawon dare sau 13 a Siriya, inda suka fi auna Hasake da kuma 10 a Iraki.
An saki wani ɗan jaridar Amurka da aka kama shi a Yemen, to amma har yanzu babu cikakken bayani game da kamun nasa. Yayin da Amurka ta sha alwashin ganin an sako ƙarin Amurka wanda ke kame a ƙasar, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana ɗan jaridar da suna Cassie Combs, wanda aka yi imanin cewa yana ɗaya daga cikin ɗan jaridar Amurka da har yanzu suke cikin Yemen, tun bayan da 'yan tawayen Houthi suka afka babban birnin ƙasar, suka hamɓar da shugaban ƙasar a farkon wannan shekarar, wanda ya sa sojojin waje suka kai ɗauki bisa jagorancin Saudiya.
Madalla labaran duniyan kenan aka saurara. Sanata Ali Ndume daga jihar Borno ta Kudu ya ce yana da ƙwarin gwiwa gwamnatin tarayya akan yaƙi da Boko Haram a cikin hirarsu da Haruna Dauda.
Wannan dai abun farin ciki ne, dama kuma abun da muke fata kuma muke jira akan cewa in an samu shugaban kasa, sabo shugaban kasa wanda yana da niyya, yana da wato dauriya da kuma experience na yin wannan abun, insha Allah za a samu sokin sa. To tunda aka ranan da aka rantsar da shi ma ya fada akan cewa nan da lokaci kadan dakarun sojoji, wato shugabancin gaba daya na dakarun sojoji da kuma jami'an tsaro manya-manyan su za su dawo su zona a Maiduguri su tabbatar da cewa an kawo ƙarshen wannan matsala da ake da shi na insurgency a nan Borno musamman. Kuma insha Allah muna fatan akan cewa da yin haka zamu zo ƙarshen wannan abu insha Allah.
Kana gani kamar wannan yunkuri zai haifar da ɗa mai ido, gadin cewa a baya an kawo kamar rundunar haɗin gwiwa na JTF, an kawo kuma Seven Deep, kana gani kamar dawo da su zuwa nan Borno zai kawo ƙarshen wannan?
Insha Allah zai kawo ƙarshe. Dama abun da yake faruwa, masu aiki suna wani wuri daban, masu bada umurni ko kuma command suna wani wuri daban, amma yanzu shugaban kasa yana cewa kowaye, kowane shugaba da yake da haƙƙi a cikin wannan aikin za a dawo da shi ya zo na a inda matsalan yake,
don ya zamanto kaman wato an akwai matsala ana neman magani likitan yana wurin amma yanzu da yadda muke shine marasa lafiya yana wani wuri likitan da kuma zai bada magani kuma yana wani wuri amma idan mara lafiyan da likitan suna wuri daya kaga likitan ya san meye ne ciwon kuma zai dauki mataki a cikin karamin lokaci
insha Allah ya kake kallon irin matakan da jami'an soja ke doka ne
ai matakan da sojoji sun doka mu ma yan jiha mun gane akan cewa ai wayansu matake ne wanda ya zama dole a doka an ba haka ba dama wata kila muna cikin wani mugun hali ko kuma wuyacin hali kuma wayannan wanda suke kawo hare-haren ai daga waje suke zuwa sojojin kuma suna tsaya waje su yi kokari su tare su kuma wayannan matakin da aka dauka ina ganin shine ya kawo saukin wannan abu kuma mun mutanen jiha abinda muke nema zaman lafiya so duk abinda aka ce mu yi don ya taimaka ga samun zaman lafiya din nan muna yi
akwai ma wasu da suke cewa kamar ka janye daga cikin wannan takara saboda shi shugaban kasa ya marawa wasu wani bangare goyen baya ya wannan batu yake
wannan batun kai ma ka san ba gaskiya bane shi shugaban kasa so biyu ya fito yace bai marawa kowa baya ba kuma ni ina cikin takaran abinda muke jira shine jam'iyyar ta ce ga shashin da shi shugaban majalisar dattawa zai fito kuma kace nace da muke din nan dama siyasa ne kowa ya sani akan cewa a cikin mu 108 mutum ɗaya ne zai zama yayi jagorci majalisar dattawa kamin nan lokaci mun ce idan kuma an ce daga North East za a kawo to gani ga goje ga binta duka mu uku mun nuna niyya akan zamu nemi sai aka ce to tunda muna cikin group daya a cikin mu nan sai a zabi mutum daya wanda zamu sa a mara zamu goya masa baya ya zama shugaban majalisar dattawa amma in yadda yake a yanzu wanda kuma party ta nuna niyya akan cewa daga North Central za a kawo muna bayan Bukola Sarake sa'anan North East za mu zona a tsakanin mu kuma a ce waye ne ya cancanta a bashi ya zama mataimaki shine matsayin da muke ciki fada muke ba kaman Abdullahi abokina ne muna majalisar shekara 10 wani abu tare dukan mu yan majalisar dattawa ne kuma dukan mu mun sani akan cewa mutum ɗaya ne zai zama shugaba kuma shi shugabancin nan Allah ne mai bayarwa wanda yake so
Madalla Santa Ali Indumi kenan gobe ne idan Allah ya kai mu shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai kai ziyarar ta farko a jamhuriyar Niger Shaibu Mani ya tattara muna ra'ayin wasu ƴan Niger din
muna hotan Janar Buhari Allah ne ba shi wanga mulki muna hotan Allah ya taya shi ruku amma abinda muke hota da su wa'anga ƴan Boko Haram da suka shama al'umma kai su yi mun maganin su Allah ya yi mun maganin su kuma Allah ya kama mushi duk wani azalimi na tare da su Allah ya kakkabe mu musu
ina hota wannan da haliki Allah ya kawo lafiya kasan mu kuma ya nuna mu da Najeriya Nigeria lalle kamar da mamawa kake wadi ne dan jin mai kenan mu mun ji da daga zuwar zai Allah ya kawo shi lafiya kuma Allah ya sa su hada kansu shugaban nan wanda muke iyaka da su su hada kanun su mu samu Allah ya magana wannan abu su ma maganin shi wannan Boko Haram ta da cha shamu mu kai
mu fatan da muke ubangiji Allah ba shi riko na gari bakin ta kenan da shi muna fatan Janar Buhari Allah kashi zai kashi nan Niger ya kasance tsakanin hulɗar Najeriya da ne ta ƙara dan koriko kamar yadda aka sani abinda aka zato da in yaci mulki zai ya kasance ba zai yi shi ba assalamu alaikum
wannan muna addu'a Allah ya sa su zama cinca madaurinki guda dama an ce da dan kane ne tare siki da Nigeria da Nigeria
to kasuwanci tsakanin Niger da Nigeria abu ne wanda ya dade tun kakanni da uwaye kenan yanzu ƙara danko ne magabatan mu suke neman su yi kenan dole sai an samu an tsaye da doka guda in ka zo Nigeria doka guda ce za ka bi in ka zo Niger doka guda ce za ka dauka
abinda nake so kawai gyara harkokin mu wanda ɗan ƙasar mu su shiga lamilaha kuma su hito lamilaha kayan mu dake zuwa suna dawa ya kasance wannan matsala da muke samu a da zai kasance yanzu babu
lallan shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya zo ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama lallan shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya zo ai
Madalla tsohon shugaban Najeriya Janar Yakubu Gowon ya ce a daina yi wa gwamnati mai shudewa kalamin batanci kuma a yi wa sabuwar gwamnati addu'a fatan alheri ga dai janar din a hirarsu da Aliyu Mustapha Sokoto
ko a lokacin mu ma ba ba fadi irin wayannan abubuwa ba ko ko bayan da na bar mulki wani irin karari ne ba a yi ba kaina kuma gashi a lokacin sun ce wai ba a yi wani abu ba lokacin mun kare development plan 75 to 80 wanda zai kai Nigeria in why say in the zai kai Nigeria amma an zo an ce wai ba mu yi wani abu ba to irin wannan don Allah ku rika yi a hankali ba zan ce wannan rashin mai da shauran su waye ce babu mai da shauran su su wane ne suke kawo man da shauran su ka san irin abubuwan da suke saboda dai su sami kudin su ba cikin gaskiya ba
kana jin kamar yankan bayani yake son aiwa sabon gwamnati
no wannan ana so ne ai ma shi wanda zai a yanzu
shi Jonathan
ya shi ne ake so ai ma ina ai ma idan wanda suka ce suke so yazo ai ya kamata a lokacin su ma su bari su ce ina sun bari saboda kada ya samu wani wahala Obasanjo lokacin da zai bari ya ƙara kuɗin mai kafin yar Adua na Petro abin zai kawo ma yar Adua mugun damuwa a lokacin to da yazo yana shine sai ya soke wannan ya maida kuɗin mai zuwa ga abin da muke ake samu a yanzu aka same zama lafiya
to ba ya kai hiran kenan ba idan aka biyo mu a cikin shirinmu na ƙarfe 7 na hantsi za a ji cigaban hiran ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce ƙarfe 1:16 ga kuma shirinmu na gaba
saka mai wuya
mun san an yi zabe ko mun san mun ci zabe mun san an fadi daga zabe kuma sun fadi daga zabe wannan ba faduwar su na farko bane ba faduwar su na biyu bane ko yaushe akai zabe a yobe faduwa suke su gwamnati ta dauki kudi sun dankarawa shugaban zaben jihar Yobe ya daga musu kafa suka yi duka irin waɗannan abubuwan waɗanda akwai shedu shi da kansa ya faɗa ya hira da gidajen jaridu duka shi ya gani shi ka gani wani ma ya gani kullum aka yi zaɓe za su je kotu kuma kullum kotun za ta kada su kamar yadda muke kada su a filin dada
jama'a barkanku da wannan lokaci mun ji daɗi da kuka samu damar lalubo wannan shiri na tsaka mai wuya wai kam me yasa har yanzu Adamu mai na waziri bai taya Ibrahim Gaidan murnar lashe zaben gwamnan da aka ce yayi a jihar Yobe ba ne
sunana Rabiu Alhaji Salihu Bacci karamar hukumar Burtani da dama a jam'iyyar APC Yobe ta jihar ta ne sannan kuma PDP ta yi kuskure ta ɗauko wanda jama'an Yobe ba sa so aka sa shi takara don haka PDP APC ta ci zaɓe a Yobe ba tare da ta sha wahala ba
sunana Kabiru Balawin mu jama'a Alhaji Adamu mai na waziri ne kuma wannan gwamnati da take kan shugabanci wanda muke roƙon Allah ya samu na ƙarshen ta azzalima ce tana zalin tana cutan talakawa ba wani abubuwa na ci gaba abinda zai baka mamaki a wannan kai mutane wanda suka yi PDP da yawa yaran mu na kike musu aikin su wanda a tarihin kasan nan kaf ba wata jiha daga cikin 30 take sadarin haka
to jihar Yobe tana ɗaya daga cikin jihohin da basu koyi da abin da Goodluck Jonathan yayi ba lokacin da Janar Muhammadu Buhari ya hada shi da ƙasa a zaben da ya gabata wato ya kira wanda ya kada shi din ya bada kai bori ya hau har ma ya taya shi murna a jihar ta Yobe inda aka gwabza tsakanin shi Adamu mai na waziri na PDP da Ibrahim Gaidan na APC shi wanda aka ce an kada din har yanzu bai daina jayayyar ba wanda ya samu kace to bari mu leka jihar nan mu ji wace irin waina ce ake toyawa a cikin ta siyasa wakilinmu na Abuja Hassan Maina Kaina wanda shi kansa dan jihar ta Yobe ne ya hada mana hancin wasu kusoshin siyasa biyu na wannan jiha din daya dan PDP daya dan APC
zan fara da kai Alhaji Umaru Didai a matsayin ku na yan adawa a jihar Yobe a cikin sakan 10 ko zaka gaya mana wane ne malam Adamu Maina waziri
to Adamu waziri tun da ka bani sakan 10 gogaggen mutum ne wanda kowa ya san shi a kasan nan dan kishin kasa to kon minista yayi minista har sau biyu yayi special assistant na shugaban kasa sau daya yayi executive secretary na CCDF kuma ɗan jihar Yobe ne cikin kishin jihar ta ci gaba.
Honorable Baba Ali Mai Dala, a bangarenka a cikin sakan goma ko za ga mana wane ne Alhaji Ibrahim Gaidam?
In aka ce Alhaji Ibrahim Gaidam, daga faɗan wane ne Ibrahim Gaidam, daga faɗan sunansa ko a wani lungu mutum yake, in dai a cikin Najeriya ne ya san shi saboda kujerar da ya riga.
Alhamdulillah.
Ibrahim Gaidam gwamna ne, gwamnan Yobe wanda mai ci, wanda ya yi ya sake zaɓe ya ci, kuma yanzu haka yana kan kujeran gwamna, kuma yana aikin gwamna, kuma ana yabawa. Wannan kawai ta isa bayani.
Alhaji Umaru Jidai, a bangarenku a Najeriya da aka gama zaɓe na ƙasa baki ɗaya, shugaba Goodluck Ebele Jonathan da ya sha kaye ya yi maza, ya kira General Muhammadu Buhari ya taya shi da murna, kuma gwamnoni da dama sun yaka a ƙasar nan. Amma a jihar Yobe mun ji shiru, wasu me ke faruwa ne?
Abin da yake faruwa, ai shi da kansa wadan takaran ya yi hirar raki a jaridu, yanayin da zaɓen ya gudana a jihar Yobe bisa rashin ingancinsa na sabawa tsarin zuluka da dokokin zaɓe na ƙasar nan, ya sa bai amince da shi ba, yana son dalilin da ya sa bai yi taya shi murna ba, bai kuma duk kuma ma ba shi kaɗai ba, duk ma ɗan jam'iyyar PDP bai taya shi murna da cewa shi kaɗai, domin bai ci zaɓe ta halittacciyar hanya wanda ya dace.
Honorable Baba Ali Mai Dala, ka yarda da wannan magana?
To, halacci, in aka ce halacci, ni ake kifi da halacci. Mu abunmu duk abun da aka yanka ta hanyar da ta yanku, ta hanyar da aƙida ta nuna, ta hanyar da gaskiya ya nuna, ta hanyar da ibada ya nuna, addini ya nuna, komai ya nuna, in aka yanka to ya zama halacci ce. A siyasa, jefa ƙuri'a, a kirga ƙuri'a, wanda ya fi yawa a faɗa, sannan a ce ya ci, shi ne halaccin siyasa. An jefa ƙuri'a, an gani, an ƙidaya, an gani, an faɗa, an gani, to wani halacci ya fi haka a siyasa? Halaccin siyasa cin zaɓe kuma ƙuri'a, ƙuri'a ya fi yawa. To a Yobe haka ya faru, kuma kowa ya tabbatar da wannan. An faɗa, in ban da wasu ɗan kaɗan daga cikin PDP, yawancin PDP masu yin yadda an faɗi, kuma cewa suke ma ba amfanin yin ƙara, domin wannan abu a fili aka yi, a fili aka gani, a fili aka faɗa, babu wani kwana-kwana, babu wani
akwai lokaci ma da ya kace. Amma Alhaji Umaru Jidai, ka ji abin da Baba Ali Mai Dala ya faɗa, me za ka ce akan wannan?
Na ji shi. Yawwa, yawwa, saboda aka zaɓe duka wanda yake Yobe nan da kuma irin hanyoyi da ake da su na zamanukan nan, da kuma yanayin yadda ka'idar zaɓen nan aka ce a yi su da kadiri da dawane ne, an yi akreditin ƙuri'a 100, misali a Rumfa an kawo ƙuri'a 300, wani wuri ma an ɗauki kadiri da an ajiye an dandala, wannan shi ne cin zaɓe? Saboda haka waɗannan su ne irin yanayin da aka bi hanyoyi aka ci zaɓe. Abuwa ajiye hakimi a bakin kofar gindin akwati ya dandala, wanda ya dandala sai an gani, in ba haka ba kwace gonarsa ko aiwa ne, wannan shi ne hanyoyin cin zaɓe?
To shi ke nan
ya tsara ce abin da aka yi na zaɓe, dole sai kotu ne za ta ware shi, ko ba haka ba ne? Kuma kowa ya sani, yadda kamar yadda shi ɗan takararmu ya yi magana ya yi tsira, duka waɗannan abubuwan sun faru sanadin su gwamnati sun ɗauki kuɗi sun dankarawa shugaban zaɓen jihar Yobe, ya ɗaga musu kafa suka yi duka irin waɗannan abubuwan waɗanda a kwashe shi da kansa ya faɗa ya hira da gidajen jaridu duka. Shi ya gani, shi ka gani, wani ma ya gani.
Alhaji Umaru Jidai, ina zuwa. Alhaji Baba Ali Mai Dala, da gaske kuma hukumar zaɓe cin hancin kuɗi?
Yawwa, a tukuna kafin ma in zo nan. Idan har aka ce hakimi ya zauna a rumfar zaɓe, hakimi yana duba, hakimi yana faɗan abin da za a dangwala, ai an san hakimin kenan, kuma an san rumfar zaɓen kenan. Ai faɗi ake a rumfa kaza, hakimi zawa ne kaza, kuma kaiwa ake kotu ta tabbatar. Wanda zai fita ya yi zargi irin wannan, zargi mai nauyi a kan shugabannin ƙasa, dattawan ƙasa, wannan abu ne wanda ba zai dace ba, abu ne wanda bai dace. Mu muna girma sarauta, saboda haka ba ma kawo sarauta cikin harkar siyasa, ba ma kawo zargin siyasa domin mutum ya faɗi, zafin faɗuwa, ciwon faɗuwa, sai ya sa mutum ya kasa ganin gaskiya, ya tsaya yana soki burugu, ya kamo nan, ya kamo nan, ya kamo nan, ya ce ga dalilan faɗuwa. Wannan ba daidai ba ne. Mu mun san an yi zaɓe, ko mun san mun ci zaɓe, mun san an faɗi daga zaɓe, kuma sun san sun faɗi daga zaɓe. Wannan ba faɗuwansu na farko ba ne, ba faɗuwansu na biyu ba ne. Ko yaushe aka yi zaɓe a Yobe, faɗuwa suke yi.
kuma idan kaga gunda ma aka ce ana wani irin wannan ai da su ko yaushe aka yi zabe ba su je kotu ba yaushe kotun ta taba cewa abubuwan da suke faɗa a waje suna iya faɗanta a kotun ne a waje daban a kotu daban an je kotu gaskiya ake bi kotu ta tabbatar yaushe aka yi zabe ba a je ba kullum aka yi zabe za su je kotu kuma kullum kotun za ta kada su kamar yanda muke kada su a filin daga in an jefa mu kada su su je kotun kotu ta ce ku sai ya bi takardun ku ta kore su amma idan an fito shi kullum ba sa son magoya bayan su gudu su bar su domin in za su tsaya su faɗi gaskiya gobe za su waiga ba kowa to kowa ma da suke da su a yanzu ba kowa bane tunda na je guri ba sa samun rabin jama'a mai jama'a kuma ya san yana da jama'a ya san suna son sa ya san yana kaunar su ya san yana tafiya
to ina zuwa
wannan gobe ba zai wani abin da zai saba musu ya bata musu rai ba
to ina zuwa Alhaji Umaru Jidai kana ji na
ina jin ka Malam Hassan
to ka ji shi honorable Baba Almai Dalla ya ce ba ku da jama'a ne da gaskiya ba ku da jama'a
shi ko shi yasa muke da jama'a kwaye saboda abin da yake faɗa akan maganan dawo baya mu fara ta kan amsar da ya zani na maganan ishin sarauta ko hakimi ba a sa ko sarkin yanka ba sarkin yanka a cikin akwai sarakuna 10 a yau takwas daga cikin sun fara hakimansu da lawarin sun ci ga abin da za su yi kuma idan akwai hakimai 80 a yau guda 71 ba su zauna a gindin rumfunan gaɗan kofar gidajensu za a ta nuna musu idan akwai lawane 1900 sun zauna sun yi haka wannan din ba sabon abu bane ba a kan drum a yogan nan shi ya sani kin yana commissioner sarauta irin ta gargajiya an ba ta wazirin kaza ko an ba ta liman kaza ko an ba ta wane ne din kaza a kan drum din siyasa gwamnati za ta ci ta soke ka saboda baka yin ta
yawa
ka san ba da ana faɗan maganganu ne bisa na gaskiya da tsari kamar yadda ya faɗa dole kotu za ka bi shi ne hanya da za ka bi ka ware shi kuma ita muke bi ita kuma muna tabbatar da insha Allah za ta bi fadin mu
to ina ji ba wanda zai magana
alhamdulillah ai idan magana ce ta ka'ida ta gaskiya ba a cewa su sai a ce shi wane in ka ji ana ce su in ka ji ana ce an yi amma ba a san wanda yi ba ka ji ana ce su ba a san su wane ne ba in ka ji an ce duka to ka san maganar nan da kwana ki ka san ba gaskiya bane
to a gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan a wannan shimfiɗa ta farko sai Allah ya kai mu rana wa cewa mu zo mu ci gaba yanda za mu ji dalilin kama wani hamshaki limami da aka ce an yi a can da Maturu saboda wata hudubar da aka ce yayi wacce ba ta yi wa su hukumomi daɗi ba yanzu muna so mu gode wa su bakin namu Umaru Duddaye da kuma Baba Ali Mai Dala haka muna godiya ta musamman ga shi wakilin namu Hassan Maina Kaina da ya shirya wannan muhawara din kuma ya aika mana ita a madadin su duka ne Aliyu Mustafa Sakwato a Washington DC
to madalla yanzu mun zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice China ta ce wani jirgin ruwan jigilar matafiya wanda ke kokarin ratsa kogin Yangtze dauke da mutane 450 ya nitse da daren jiya Litini a yankin Hubei na tsakiyar China. Amurka da Koriya ta Kudu sun fara wani gagarumin atisayen yakar jirgin karkashin ruwa yan makonni bayan da Koriya ta Arewa ta ce ta yi nasarar gwada harba makami mai linzami daga jirgin yakin karkashin ruwa.
To madalla sai dai yanzu nan wakilinmu na Maiduguri Haruna Dauda Biyu ya kawo ya aika mana cewa yan Boko Haram na cillo roka daga inda suke zuwa cikin garin Maiduguri zamu kawo muku cikakken bayani a cikin shirinmu na hantsi yanzu kafin mu tashi bari mu taya kanin Suraj Kasim Magaji argungumin nan auren su da Aisha Kasim Magaji da Bashar Umar Elleman da Fatima Kasim Magaji da Nasiru Altinasifawa da Shamsiya Kasim Magaji da Alhaji Lawali wanda za a yi a ranar Asabar mai zuwa kofar gidan Mikael bakin kasuwa Argungu da karfe 10:30 na safe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na murya Amurka musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa sai Chubahiro Diodone da ya bada umarni da injiniya mu wannan lokacin Jin Hama ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai an ji manku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.